Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asabiya na Laraba 22 ga watan Agustan shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lardaniya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakubu Makeri ne tare da Maryam Dauda zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya nuna bacin ransa yau Talata akan samun tsohon shugaban yakin neman zaben sa Paul Manafort da aikata manyan laifuka. Wata ƴar majalisar dattawan Amurka Elizabeth Warren ta gabatar da kudirin da zai yi garan bawul a dokokin yaki da ayyukan cin hanci da karbar rashawa a gwamnatin Amurka. Hukumar lafiya ta duniya ta ce kimanin jarirai miliyan 2 da 600,000 ke mutuwa a fadin duniya cikin wata guda da haihuwa.
Haka yake. A jiya ne wasu kotunan Amurka suka yanke hukuncin samun wasu mukarraban shugaban Amurka Donald Trump guda 2 da laifuka wanda za su iya kai su ga zaman gidajen yari na shekaru da dama. To ko wannan abin zai iya shafan shugaban dankansa?
Abin da yake ya shafe shi domin in idan aka yi zaben cikin watan Nuwamba aka yi sakiya to ya kuka da kanshi in Democrats suka lashe zabe suka samu kujera da yake yafi yawa to shi she sun yi abin da suke kira impeachment.
To madalla a yau ne kuma jamhuriyar Niger take sallar wato babba wato sallar layya kenan abinda mutane da dama suka bayyana al'ajabin su ganin cewa an hau arfa shekaran jiya. To koya wannan ko kuma menene dogaro na jamhuriyar Niger da take sallah a yau?
An yi aiki da tsarin nan da ake cewa azamin ka ran layyarka. Mu a nan Niger ranar Laraba muka tashi da azumi a ranar farko kenan. A saboda haka lissafin da aka yi shine cewa ranar Laraba ita ce 10 ga watan nan na Hajji.
To madalla Ladan Ibrahim a yau kuma na tafi da shirin sa na himma ba ta garago. Sannan kuma muna da ra'ayoyi da kuma sarari kuka aiko mana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya nuna bacin ransa yau Talata akan samun tsohon shugaban yakin neman zaben sa Paul Manafort da aikata manyan laifuka wanda yanzu zai iya fuskantar hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru masu yawa. Wannan abun bakin ciki ne abinda Trump ya faɗa wa manema labarai kenan a tashar jiragen saman Charleston a jihar Virginia ta yamma. Ya ƙara da cewa yana bakin cikin abinda ya faru da Manafort wanda wani gungun masu yanke hukunci suka same shi da laifuffuka har guda 8 na aikata zamba. Sai dai kuma masu yanke hukuncin a birnin Alexandria da ke jihar Virginia bayan sun kwashe kwanaki 4 suna muhawara sun kasa iya cimma matsaya akan sauran laifuffuka 10 da ake tuhumar Manafort da su. Abinda yasa alƙalin kotun zartar da hukuncin cewa ba za a iya yanke wani hukunci akan sa ba. A halin yanzu kuma wata ƴar majalisar dattawan Amurka Elizabeth Warren ta gabatar da kudirin da zai yi garan bawul a dokokin yaki da ayyukan cin hanci da karbar rashawa a gwamnatin kasar wanda zai zo da sabon matakan da za su takaita yin kamun kafa wajen wasu jami'an gwamnati da wasu dokoki da za su kiyaye harkokin ajiyar kudaden jami'ai da kuma matakan tabbatar da an yi gaskiya da adalci da zammar bayyanawa jama'a yadda ake fitowa da tsare-tsaren manufofin kasa. A lokacin da take magana a cibiyar 'yan jarida Amurka da ke nan birnin Washington Talata, 'yar majalisar daga jihar Massachusetts ta ce canje-canjen za su magance abin da ta kira abubuwa mafi muni da ba a sani ba akan yadda ake amfani da kuɗi wajen sarrafa harkokin gwamnatin Amurka. Ɗaya daga cikin abubuwan da ƙudurin ya ƙunsa shine neman hukumar tara harajin ƙasar da ake kira IRS a takaice ta dinga fadda bayanan harajin shugaban ƙasa da mataimakinsa da na 'yan majalisa da kuma na kamfanoni ko ƙungiyoyin da ba na neman riba ba da 'yan takarar suka mallaka. Kuma duk mai son zama shugaban ƙasa ko mataimakinsa dole ne ya bada bayanin harajinsa na shekaru 8 baya. A yanzu haka ba a fadda waɗannan takardun ba kuma an hana hukumar harajin kasar fadda su ga jama'a. A lokacin yakin neman zaben shekarar 2016, shugaba Donald Trump dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican a wancan lokacin bai bada bayanan harajin sa ba. Amma abokiyar takarar sa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton a wancan lokacin ta bada nata takardun harajin daga shekarar 2007 zuwa shekarar 2015. Kimanin jarirai miliyan 2,600 ke mutuwa a fadin duniya a cikin wata guda da haihuwa, bisa ga cewa hukumar lafiya ta duniya. Galiban mace-macen suna faruwa ne a kasashe masu tasowa, inda ake fama da karancin cibiyoyin jinya. Cibiyar lafiya ta duniya da ke birnin Hausen tana kokarin shawo kan wannan matsalar ta hanyar wani shiri da ake kira Net 360, wanda za a rinka samar da muhimman ayyukan aiki a asibitoci. An zaɓi fasahar sarrafa kayan aiki iri 17 da ake gani za su taimaka wajen rage dalilan mutuwar jarirai kamar ciwon haƙarƙari.
Our students developed a solution that would cost on the order of hundreds of dollars.
Daliban mu sun samar da waɗansu hanyoyi masu sauƙin kuɗi da za su taimaka ba kawai wajen rage kashe kuɗi ba, amma suna da sauƙin aiki da kuma sauƙin gyara. Ƙasashe kamar Malawi sun samu tallafin kayan aikin jinya a lokacin baya, sai dai kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Daga cikin fasahun zamani 17 da za a yi amfani da su, akwai waɗanda za a iya saya a kasuwa yanzu haka, akwai kuma waɗanda suke a matsayin gwaji a halin yanzu. Burin shine nan gaba za a yi amfani da wannan fasahar wajen samar da kayan aiki, faro daga Malawi, daga nan kuma a samar da su ga dukkan kasashen da ke bukata. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau kotun kundin tsarin mulkin kasar Zimbabwe za ta fara sauraron karar da jam'iyyar Hamayya ta shigar tana kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasar da aka gudanar watan da ya gabata. Jam'iyyar MDC tana zargin hukumar zaben kasar da magudi a zaben da aka gudanar ranar 30 ga watan Yuli da nufin ba shugaba Emmerson Mnangagwa da jam'iyyar sa ta ZANU-PF galaba. Bisa ga sakamakon zaben da hukumar zaben ta fitar, Mnangagwa ya samu kashi 51 cikin 100 na kura'un, inda ya doke shugaban jam'iyyar MDC Nelson Chamisa wanda ya samu kashi 44 cikin 100. Jam'iyyar MDC ta ce hukumar ta yi a ringizan kura'un da ta ce shugaba Mnangagwa ya samu. Ta kuma yi zargin cewa kura'un da aka ce an samu a waɗansu mazaɓin sun fi mutanen da aka yi wa rajistar kada kura'a yawa.
To madalla labaran duniya kenan ka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya ne wasu kotunan Amurka suka yanke hukuncin samun wasu mukarraban shugaban Amurka Donald Trump guda biyu da laifuka wanda za su iya kai su ga zaman gidajen yari na shekaru da dama. Waɗanda aka kama da laifukan da sun haɗa ne da tsohon lauyan Trump din Michael Cohen da kuma Paul Manafort, tsohon shugaban kwamitin kamfen na zaben shugaban Trump a takarar da ya yi a shekarar 2016. To ko menene tasirin waɗannan hukunce-hukuncen akan makomar siyasa da shugabancin shi Mr. Trump? Wannan na cikin abubuwa da muka taɓo a zantawar da muka yi da Muhammad Lamin Ali, wani mai fashin baki ne da ke zaune a birnin New York.
Eto maganin da akwai ne na nuna cewa duk wanda wato shugaban Amurka Donald Trump ya maida su wato ɗan kudda kunshi ba su da gaskiya, sun yi ciwa-ciwa, sun yi handama. Duk wani abin da yake ya danganci dai a ce rashin gaskiya an kama shi da shi, domin an gan shi da laifuffuka har so 8-10 wanda yake ɗan ba da shaida juri na kasan Amurka sun ce sauran wayannan ba su gan shi da laifuffuka ba, amma 8 nan za a iya gurfanar da shi ya shiga kamar shekara 30-80 cikin kurkuku. Don shi yanzu haka dai shugaba wato shi Donald Trump ya shiga cikin saka mai wuya.
Kana ganin wannan abin zai iya ya shafe shi ta mulkinsa ko kuma harkar siyasarsa?
Zai shafe shi kwarai, domin Michael Cohen wanda yake tsohon lawyer sa ya amince cewa shi ya ce ya biya kuɗin watan da zai taushe bakin su wayannan matattakin da yake yayi amfani da su su da yake watan karuwai ne mana shi yasa shi wanda yasa ka kuma in garin nan kai da shi kuka yi laifi amma shi ya fito ya ce ga laifin da aka ce shi ya amince shi yasa yanzu ya sauraga shugaba Trump shi kuma abin da yake ya shafe shi domin in idan aka yi zaben cikin watan Nuwamba aka yi saki ya to ya kuka da kanshi in Democrats suka lashe zabe suka samu kujera da yake yafi yawa to shi she sun yi abin da suke kira impeachment mana
wato tsige shi daga kan mukamin sa
shi kan ko kuma su nuna cewa yayi babban laifi
to har yanzu dai kan zancen Manafort inda wannan maganan ya kai yana yuwa shi shugaban kasa ya mai afuwa saboda ganin yadda suke da hudda ko kuma yanda tsakanin su yake
yana yuwa ya mai afuwa amma duk wannan afuwan nan ya kara sa shi cikin wato hali ne wuya domin wanda yake an ganci da laifi karara garin ga ba a bashi afuwan da shugaban Amurka ke bayarwa amma Donald Trump ya mai da kai shi shi bai kula da komai ba garin nan kaga an baka afuwa na shugaban kasa ka nuna cewa abinda kai nan baka yi shi da kyau ba sa'annan kuma da Allah ka kwana cikin sarka kamar shekara daya da ke nuna cewa kai na dama na musamman tukuna lokacin nan za a kai sunan ka mai shugaba ya sa cikin wanda yake zai musu wato rangwame ko kuma in ba maka rangwame ba abinda suke kira a turance commutation she a wato a yi musanyen lokutan da za a baka a doke a mai da shi kaman ka bada wani diya to ka gani
to kan batun shi kohin nan da aka shi kuma ya yarda da kan ya aikata laifi idan mako bar shi kohin din
eh to kohin dai yanzu haka shi zai bari wato shugaban kasa Trump shiga cikin wato masasi saboda ai shi ne alkalin shi da yake na kudda kud duk wani asirin shi ya kai shekara 10 sun san juna ce sa shi zai ya tona mai asiri kuma ya gode cewa shi ya sa shi yayi wannan laifuffuka da aka yi sa'annan kuma shi no ya fito ya ce ai da cewa taron da aka yi na mutan Russia neman wani abin da za a doki game da wato Hillary Clinton ya ce Donald Trump ya san da zama yace ya san da zama haka kuma yace bincike da aka yi na wato kan Podesta da aka je aka doki wato aka kwakwalo emailin ɗan Democrat yace Donald Trump ya san da zama wayannan duka shi yasa shi yanzu haka shi zai bari shugaba yayi zafi shi yasa je da yaje Virginia yaje yana campaign kaga ya kasa dauko maganan ma bai iya tura kan wannan maganan ba shi dai game da maganan Manafort cewa mutumin kirki ne yayi ma shugaba Reagan aiki yayi ma shugaba Bush aiki to su garin nan ba ruwan su karyan ka daya yana ya bata duk gaskiyan ka koda dubu dari ne hadda aka kama ka da rashin gaskiya su daya duk wani gaskiyan ka da kai duka an share kenan an gurfanar da kan kan wannan nan
to gadin yanda waɗannan labaran suke fitowa ana sauran wata biyu ko uku a yi zaɓe na sakewar wa'adin shugaban ƙasa kana ganin hakan zai shafi harkar siyasar da ake yi a nan Amurka
baba zai shafe su saboda yanzu haka mutane sun gano cewa shugaban nan baya da gaskiya shi fa ya ce fa zai samu mutane kwararru ya sa su su yi aiki she gashi nan tun da ya hau mulki mutane sama da 45 ne suka yi murabus baba sama da 45 suka yi murabus cikin shi kai daidai da wato sakatare da ministocin da shi ya sa ma kanshi membobin Republicans sama da kaman wurin mutane 40 ɗan kai yana yiwuwa su shaka shi ko kuma su rashin wato inda suke ka gane ko abin da yake faruwa kenan
kuma dalla a gaida wato Muhammad Lamin Aliki nan wani mai fashin baki ne a birnin New York a yau Laraba ne musulmin kasar Niger suka yi babban sallar layya labarin da mutane da dama suka bayyana al'ajabin su ganin cewa sallar layya ba kamar karamin sallah bace wanda ake yi a farkon wata da kuma ke kawo gaddame-gaddame tsakanin musulmi a duniya wakilin Muslim Muni Barma ya yi muna ƙarin bayani akan dalilin da ya sa ƙasar Niger take babban sallah na layya a yau Laraba.
Majalisar malamai da ake kira Conseil Islamique ne
ta ba da sanarwar cewa ranar Laraba ita ce ranar da ya kamata a gudanar da shagulgulan sallar layya a nan Nijar a bana. Sannan na farko dai abinda za a yi la'akari da shi shine cewa an yi aiki da tsarin nan da ake cewa azaminka ran layyarka. Mu a nan Nijar ranar Laraba muka tashi da azumi a ranar farko kenan. Saboda haka lissafin da aka yi shine cewa ranar Laraba ita ce 10 ga watan nan na Hajji. Saboda haka dalili kenan da yasa kaga aka tsayar cewa ranar Laraba ya kamata a yi sallah.
To amma Malam Sile, kowa ya san cewa ainihin wannan sallah ta layya, kowa ya san tana da nata ka'ida, shine idan mahajjata a ƙasa mai tsarki na Saudiya suka sauka Arfa ko kuma suka ha Arfa har suka sauka, to kashi gari ake sallar layya. To kana ganin gaba ki dan musulmin duniya da waɗanda suke aikin haji da duka su ba su samu wata daidai bane, su suka yi nasu daban Nijar take nata a yau?
A yadda malamai suka kwatanta mana cewar tunanin da aka bada sanarwa, yadda malamai ke kwatantawa shine idan aka yi lura da yadda abin yake, Saudiya ce ta dan canza yadda lissafin yake. Saboda haka muna ganin lissafin nan na Nijar shine daidai, domin ita majalisar nan ta malamai ita ke da alhakin bayyana wa al'ummar musulmi cewa ga ranar da ya kamata a yi sallah, ga ranar da ya kamata a ɗauki azumi saboda wata rana kaza aka gan shi. Saboda haka ina ga wannan baya da wata matsala, domin a bara aka fara fuskantar irin wannan wato sabi, bara ma haka abin yake mutane suka yi ta gunaguni a kai cewa ya za a yi a ce Saudiya ta yi sallah wata rana daban, munin Nijar a ce an yi sallah ba washegarin hawan Arfa ba. To yadda malamai ke kwatantawa, magana ce ta lissahi, magana ce da ya kamata a tsaya a dibi yaushe wata ya tsaya, kuma idan aka yi lissahi sai a ga kwana 10 ga wata shine na sallar laya.
Amma na ji majalisar malumma tana kokarin karkata wannan bayanina ta akan azuminka layyanka. To amma ai wannan ba rubuce ne ko ba magana ne na Qur'ani ba, lissafi ne da ke yawan dacewa, yasa ake abin da shi sa yana yuwa kan wannan kadai a iya tsayawa a ce Arfan da aka hau a Saudiya a Makka, wato ba a hawa Arfa kan daidin lokaci ba.
To Baba Yakubu, kasan akwai maganar lide wannan na azuminka layyarka za a iya ɗaukan shi tamkar kusan al'ada ce za a ce. To amma idan aka tsaya aka yi lissafi aka lura da ranar da wata ya tsaya, to saboda haka za a iya gane cewa su malaman abubuwan da suke faɗi wato sun dogara ne daga yadda aka ga wata, daga ranar da aka ga wata, ba wai an kai bane ba akan shi wannan magana ta azuminka ran layyarka.
To madalla a gaida Sulaiman Muni Barma da wannan ƙarin bayani da ya mana. Kada a shafa ana sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 10:11 ne da kusan minti 10:19 na safe a nan Washington, ga kuma shirinmu na gaba.
Imma ba ta da rago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya ne inda bakon namu Malam Haruna Bello Marobi ya kammala mana bayanin wadatar abubuwan more rayuwa, wanda ya ce sai dai akwai kashe kuɗi. Yau kuma a cikin wannan shirin na ƙarshe na fara tambayar sa ne, me zai ce game da doka da oda, domin waɗannan abubuwan da ya ce akwai su tilas ne ya biya su idan aka bashi su.
To nan garin nan ne ainan ne abin nan kasan bin doka da oda, domin dole ka bi doka da oda, saboda ko ba a ganin ka ke za ka ji tsoro ko akwai kyamara da take ɗaukan ka. Saboda haka dole ka bi doka da oda anan, saboda ba na daidai in kana tuki ma ba za ka yi gudun da zai wuce adadin da aka rubuta a bakin hanya gudun da ake ba na ɗaya kenan. Idan idan dan sanda bai ganka ba camera za ta dauke ka kuma wannan number na ka in aka duba ta za ka ga da hotonka da aljazinka da komai naka za ka ga cike a gida dole za ka biya kudi ka in ka biya kudi yau gobe ka ce ka wannan kare wannan dokan ba za ka kare ba saboda kudin ka za ka dinga biya to kuma dai abin nan dole dai ka bi doka da oda a nan kasa wannan lokacin ma kuma ba ka ganka ba wannan sai ya ganin ka ya kai karanka
to wani abu shine mutanen da ke gida sukan ga kaman cewa idan ka zo America shikenan da'a kai da da'a kaman koyi hannun riga musamman tarbiyantar da yara me zaka ce ma wasare game da wannan batu
ai to abin da nake so mutane su fahimta shine gaskiya ana yawan maganganun irin maganganun nan da yawa amma abin da nake so mutane su fahimta shine nan kasan shine mutum in yazo nan ne ma ake ainihin addini wanda na daidai ba wanda zai sa maka ido kana addini na biyu kuma nan ake ana maganan addini ba wai nan ka san musulmi bane to amma nan daidai gwagwado dai akwai tarbiyya kuma akwai addini mai kyau zaka je masallaci zaka ga akwai makarantu akwai masallatai yanzu ayyan mu duk asabar lahadi suna zuwa makarantun islamiyya abin nan shi ne kafa zuwa rana saboda haka kuma daidai ya ayyanka kuma dai ayyan yawanci idan ana wani taro na musulunci ko kuma ana wani biki na musulunci ko masallaci haka muna tafiya da su suna gani abin nan tabbatar cewa su musulmai ne kuma ga yan uwansu nan yawa so daidai gwargwado yara suna samun tarbiyya wannan kuma yaran in dan kai lalashi ai kai ne saboda kullun yana tare da kai saboda haka karatu da tarbiyya abin nan wannan daidai gwargwado yara suna samu yawa
ba ko da ce ka ce baka nemi aikin gwamnati ba da na so in ce maka ya wahala ko kuma saukin samun aiki yake anan
a gaskiya aiki yana da saukin samu anan saboda akwai shi duk inda ka je ko baka iya aikin ba in suka dauke ka za a koya ma ko ma ka iya aikin ma duk kamfani ne dauke ka ya koya maka irin aikin da gayan da suke so kai amma neman aiki yanzu nan zan tashi nan da ci gobe zan je neman aiki na tabbata insha Allah a goben nan zan iya samun aiki kam ni ne dai kawai na zaba ba zan yi ba saboda ina son na samu lokaci da zan yi abin da nake dama business ina da iyali na lokacin da iyali na suna bukatar wani abu nan da nan zan bar abin da nake yi tunda nawa ne na zo ba wai wajen aiki bane sai na dauki abin nan sai na nemi izini shi yasa nake so sana'a na duk lokacin da nake dama barin aiki na zan bari zan zo na biya ma iyali na bukata yawa amma aiki akwai shi ni ne dai kawai ne zaba ba zan yi ba yau zan yi sana'a na
to bisa dukkan alamu daga farko har kawowa nan da muka yi wannan tattaunawar ka nuna cewa dai America dai tubarakallah haka ne
alhamdulillah gaskiya
to
gaskiya
idan mutum ya ce maka yana son ka taimaka mashi ko kuma ka ba shi shawara yana son ya zo nan me zaka ce mashi
yawa eto na ɗaya dai zan ce mai shine kasan nan tana da wani doka wanda idan kai ba dan zaman in ba baka da takarda zama dan kasa nan kuma aiki zai maka wahala ba wai ana samun aikin mu akwai amma sai wanda suke daukan mutane a koyi kuma sai abin da suka ga dama za su baka amma in kai kana da takardan zama dan kasa kuma kana da takarda za ka iya neman aiki aka nemi aiki aka baka aiki kaga ku dole a biya ka biyan da ake biyan kowa ba ka za ka iya kai kara to amma duk wanda ya ce zan zai yana son taimaka mai shi zo nan zan iya taimaka mai ina da hali ina da hanya to amma in ya zo nan din abin nan dai ba yi garin da zaka zo ka ce zaka sati guda ba ka aiki bane ba zai yi ba dole sai ka tashi kullum ka tashi ka yi aiki saboda to wata kwana 30 yana yi zaka biya kudin haya zaka biya kudin wuta zaka biya kudin ruwa zaka biya kudin huwayenka zaka biya inshoran mota to ina za ka zo ka zauna saki daya baka aiki ba ina zaka samu kudin da zaka biya wannan abin nan sai dai wani in kana da wannan waya taimaka maka ka zauna wajen shi har ka samu aiki to wannan kuma ka san in ka ce zaka zauna wajen shi har ka samu aiki in baka zo kuma zai yake ba ka da takarda abin zai maka wahala ko da yake zaka samu to amma wanda zaka zauna wajen shi zaka dan takura mai sai an dai zaka dali yawa
nan ba kana nan ba taimakon juna ne haka na so
sai
mutum ya zo ya zauna wurin ka kana ciyar da shi ka bashi wurin kwana
ai nan kasan ga gane ko abinci ya bi komai a rahayi dan abinci ne yanzu ni yanzu nan wallahi zan ya gaito a kullun zan ya gaito mutane sama da biyar su zo din gidana su ci abinci wannan ba matsala bane ka gane ko to amma irin wai mutum ya zo ya zauna baya aikin komai shi kanshi ba zai ji dadin zama ba inda zaka samu mai aiki zai iya zuwa mana amma shi kanshi ba zai ji dadin zama ba kullun yana cikin gida nan ba wai waje bane zaka fita ka samu mutane zaka zauna ku fira da su in ba ka aiki kana cikin gida idan kuma ana son yi kaga maganan zama wajen ba bai ma taso ba dole ka zauna cikin gida to kuma in ka zauna cikin gida kana abin nan ba aiki kuma gidan kin da zaka gajiya
to aka ce laifin dadi karewa ba sare yau kuma nan mu kawo ƙarshen wannan shirin yanzu amadin bakon namu Haruna Bello Madobi sai Julie Gresham da ta daidai da sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati a ji mu da wani sabon bakon
to madalla a gaida Ladan Ibrahim Ayo yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonni da kuka aika mana
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Mahmud Salihu kauran na Moda Zamfara inda yake cewa ceta ku ce da ya kunno kai tsakanin shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da kuma jagoran jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu wata ƴar tsama ce da ta dade a tsakanin gaggal ƴan siyasar sai dai kuma dukkanin su ba dan cigaban talaka ko Najeriya suke yi ba suna yi ne don biyan bukatunsu na siyasa Sai sako na gaba inda ya fito daga Yakuji matar Ahmad Abacha Macina Yobe inda take cewa Salam BOA Hausa ina ce ƴan uwana da al'ummar kasar Jamhuriyar Niger murna yin babban sallah a yau Laraba Allah ya maimaita mana Sai sako mu na gaba inda ya fito daga Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria inda take cewa ina kira ga ƴan uwana matan tarayyar Najeriya musamman waɗanda ba su mallaki katin su na zabe ba da su hanzarta domin rijistar katin zabe Sai sakon Umar Lawal dan Fulani inda yake cewa Assalamu alaikum BOA Hausa da fatan kun yi sallan layi lafiya Allah ya maimaita mana na badin badada amin summa amin
To madalla yanzu kuma sai labarai a takaice
A takaice shugaban Amurka Donald Trump ya nuna bacin ransa yau Talata akan samun tsohon shugaban yakin neman zabansa Paul Manafort da aikata manyan laifuka wanda yanzu zai iya fuskantar hukuncin zama gidan yari na tsawon shekaru masu yawa. Wannan abin bakin ciki ne abinda Trump ya faɗa wa manema labarai kenan a tashar jiragen saman Charleston a jihar Virginia ta yamma. Ya ƙara da cewa yana bakin cikin abin da ya faru ga Manafort wanda wani gungun masu yanke hukunci suka same shi da laifuka har guda 8 na aikata zamba. Wata ƴar majalisar dattawan Amurka Elizabeth Warren ta gabatar da kudirin da zai yi garan bawul a dokokin yaki da ayyukan cin hanci da karɓar rashawa a gwamnatin kasar wanda zai zo da sabbin matakan da za su takaita yin kamun kafa wajen wasu jami'an gwamnati.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da yamma za a ji mu dauki da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma injiniyan mu wato Julie Gresham kenan da kuma mataimakinta da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Baba Yakubu Kirini ke sallama da ku daga nan Washington DC nake cewa a huta lafiya amma a dakatun shirin yau da gobe.